Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Muhammad Hafiz Babalu muka sake dawowa a cikin shirin mu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, karfe 8 kenan da rabi agogon Ghana. Yau Juma'a 2 ga watan Disamba shekarar 2022. To a cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa fadar shugaban Najeriya ta yi karin haske kan zargin da shugaban Muhammadu Buhari cewa gwamnonin kasar na kwashe kudaden kananan hukumomi. To kowane mataki shugaban ke shirin dauka?
Ai wanda yake zato cewa wai shugaban Muhammadu Buhari zai dauko gwamnati ya kai shi gaban kotu a yanzu ai bai karanta tsarin mulkin Najeriya ba. Ai shinge ne da su kowa ya sani, amma dai doka tana nan za ta yi aikin ta, amma bata yi lokacin da yake kan mulki ba, in ya tafi abu zai biyo baya.
Za kuma mu leƙa jamhuriyar Najeriya don jin yadda aka kammala wani taron ƙasa da ƙasa kan yadda za a riƙa samar da ruwan sha mai tsafta a wasu ƙasashen nahiyar Afirka. Muna kuma tafa da rahoto na musamman wanda Muhammad Awal Garba zai gabatar da kuma labaran wasanni. Amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Mutane biyu suka jikata a wani hari da aka kai yau Juma'a a Kabul kusa da ofishin jam'iyyar Hizbi Islami da ke da alaka da tsohon Prime Minister kasar Afghanistan Gulbuddin Hikmatyar, kamar yadda jam'iyyar ta faɗa a cikin wata sanarwa da ta fitar. An kashe mahara da dama tare da jikata masu gadi da dama a harin da aka kai, a cewar wasu majiyoyi uku na jam'iyyar Hizbi Islami da Taliban mai mulki. 'Yan sandan Kabul da ma'aikatar harkokin cikin gida ba su ce komai ba da aka tuntuɓe su. Kawo yanzu dai ba a bayyana ko su waye suka kai harin ba. Lamarin dai ya faru ne rana guda yayin da Prime Minister Pakistan ya yi Allah wadai da abin da ya ce an yi yunkurin kashe babban jami'in ofishin jakadancin kasar da ke Kabul. Hukumomin Taliban ba su mayar da martani nan take ba kan buƙatar jin ta bakinsu. Kamfanoni a Amurka sun ɗauki ma'aikata fiye da yadda aka yi tsammani a watan Nuwamba tare da ƙara musu albashi, duk da ƙaruwar damuwar faɗawa ko maɗa tattalin arziki, wanda ka iya dagula niyyar babban bankin tarayya na fara rage ƙarin kuɗin ruwa a wannan watan. An samu ƙarin ayyuka da ba na noma ba 263 a watan da ya gabata, ma'aikatar kwadugo ta faɗa a cikin rahoton aiki da ta sa ido sosai a yau Juma'a. Alƙaliman watan Oktoba sun nuna cewa an samu ƙarin ma'aikata 284 maimakon 261 kamar yadda aka rawaito a baya. Ƙuri'ar jin ra'ayin masana tattalin arziki da kamfanin dillancin labarai na Reuters ya yi sun yi hasashen za a samu ƙarin ma'aikata 200,000. Hasashen nasu ya kasance daga 233 zuwa 270. Daukar ma'aikatan ta kasance mai ƙarfi duk da kamfanonin fasaha da suka hada da Twitter, Amazon da Meta mai kamfanin Facebook sun ba da sanarwar rage dubban ma'aikata. Labarin yana zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yau Juma'a ma'aikatar tsaron Burtaniya ta fitar da wasu bayanan sirri inda ta ce janyewar da Rasha ta yi daga yammacin gabar kogin Dnipro a watan da ya gabata ya baiwa sojojin Ukraine damar kai hari kan ƙarin hanyoyin kayayyakin yaƙi da hanyoyin sadarwa na Rasha. Wannan barazana ta sa 'yan Rasha masu kula da zirga-zirgar kayayyakin sun sake hanyar samar da kayayyakin game da hanyoyin jigilar jiragen ƙasa zuwa kudu da gabas, a cewar rahoton da aka wallafa a shafin Twitter. Ma'aikatar ta Burtaniya ta ƙara da cewa ƙarancin makaman Rasha wanda ya tsananta saboda waɗannan matsaloli na samar da kayayyaki na iya kasancewa ɗaya daga cikin manyan abubuwa da a halin yanzu ke iyakance yiwuwar Rasha ta sake fara wani gagarumin hari ta ƙasa. An yi amfani da jirage masu saukar ungulu da makamai na Rasha a wani hari da aka kai ta sama a watan Satumbar da ya gabata, wanda ya yi sanadin mutuwar mutum 12, rabinsu ƙananan yara a wata makaranta a Myanmar, a cewar wata ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama da ke sa ido kan tashe-tashen hankula a ƙasar da ke kudu maso gabashin Asiya. Rasha, wadda ke da alaƙar diflomasiya da Myanmar, ta musanta zargin. Ƙungiyar Myanmar Witness ta yi zargi a cikin wani rahoto na baya-bayan nan, inda ta ce lamarin ya faru a makarantar Lekki Kone da ke haraba wurin bauta na addinin Buddha a ƙauyen Latiyat Kone a cikin garin Tabayin. Rahoton ya ce an yi amfani da jirage masu saukar ungulu kira MI-35 da MI-17 a harin da ya ɗauki sa'o'i da dama tare da rokokin S-5 da Rasha ta kera. Ragowar da ake zargi an gano a wurin da ke yankin Tabayin an tabbatar da cewa rokoki ne na S-5 daga tawagar mu ta makamai, kamar yadda Myanmar Witness ta faɗa a cikin wani saƙon email da ta aike wa DBOA. Mahukuntan ƙasar China suna zargin dakarun 'yan adawa, ciki har da 'yan ƙasashen waje, da ingiza zanga-zangar tituna a biranen ƙasar fiye da dozin uku da jami'o'i da dama a cikin babban ƙalubalen siyasa na cikin gida ga Beijing tun bayan zanga-zangar dandalin Tiananmen a shekarar 1989. A halin da ake ciki shine sahihancin jam'iyyar kwamnisanci ta ƙasar China da ke mulki, yayin da masu zanga-zangar ke tambayar yadda take tafiyar da COVID-19. Gwamnati ta yi amfani da hanyoyin danniya kamar maimaita gwajin jama'a da yawa, killacewa da kuma kulle, wanda ya haifar da babban rashin aikin yi da asara ga tattalin arziki. Cikin damuwa, gwamnati na tafiyar da sabon lamarin cikin takatsantsan. Ko da yake an samu tashe-tashen hankula da dama na 'yan sanda, amma yawan zaluncin bai kai girman yadda ake fargaba da farko ba. Gwamnati ta fi dogaro da farfaganda don tada ra'ayin kishin ƙasa da kuma yin amfani da hanyoyin raba kan jama'a don magance wasu matsaloli da masu zanga-zangar ke nunawa a cewar manazarta.
A gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Muhammadu Buhari ya zargi wasu gwamnonin Najeriya da kwashe kudaden ƙananan hukumomin jihohinsu, lamarin da ya ce ya hana al'ummar karkara mura rayuwa. Shugaban ya bayyana hakan ne a lokacin karɓar rahoton cibiyar nazari da tsare-tsaren mulki ta NIPS kan inganta mulkin ƙananan hukumomin ƙasar. Umar Faruk Musa ya tuntuɓi Malam Garba Shehu kakaki a fadar gwamnatin Najeriya, wanda ya masa ƙarin haske kan kalaman na Buhari.
Tabbas ya faɗa, ya ce wani guraren akwai inda za a ce ciyaman ya sa hannu a kan takarda, a yanke rabi, a bashi rabi. Gwamna ya sa hannu aljihu rabin da aka bashi, shi kuma ya sa hannu a kan takarda ya ce ya karɓi kuɗi ga baki ɗaya. Sannan in ya je shi kuma sai ya ɗauki albashi na dole-dole ya biya na ma'aikata. Saura kuma su yi ma sai saka aljihu, sai ce haka ake mulkin ƙasar nan. Baya ga za a yi jama'a an hana su abunsu, an hana su jin daɗi da kyautatar rayuwa, a cikin ba za a samu tashin hankali ba, wanda shugaban ƙasa ya faɗa kenan.
To amma an yi tsammanin shugaban ƙasa zai ɗauki mataki akan wannan lalacin da ya daɗe ya sani, kuma har yake ba da ƙididdiga mai ƙarfin gaske ga 'yan Najeriya, kuma su ma sun tabbatar da ana haka.
Wai rahoto aka bada ko kuma rahoto ba gwamnati aka baiwa ba, gwamnati kuma ba zai ta yi nazari ta ɗau mataki ba, ba sai aka yi dole sai a take a wurin za a yanke wa. Akwai shawarwari da dama da su kansu waɗannan suka kawo, shawarwari da suka kunshi kyautata wasu manufofin gwamnati da kuma gyara ga tsarin mulki, sassa daban-daban na tsarin mulki, ba ma zai kammalu a lokacin da shugaban Muhammadu Buhari ke mulki ba. Akwai abin da za a yi, gwamnati da ta zo bayansa ita ma ta ɗora a kan haka. Amma mataki wata uku gashi a yi kaza wannan wata uku, a yi kaza wannan wata uku, don a tabbatar cewa an gyara tsarin mulki, an kyautata mulki da jihohi da ƙananan hukumomi don ba su ƴanci na cin gashin kansu.
Kana ganin za a iya sa rai cewa kafin shugaba Buhari ya miƙa mulki zai jagoranci za a kallo rukunin gwamnonin da suka yi tafka irin wannan ta'asar a tattalin arzikin jihansu da na ƙananan hukumomi?
Matsayin gwamna ya a tsarin mulki kowa ya san shi. Ai wanda yake zato cewa wai shugaban Muhammadu Buhari zai ɗauko gwamna ya kai shi gaban kotu a yanzu ai bai karanta tsarin mulkin Najeriya ba. Ai shinge ne da su kowa ya sani, amma dai doka tana nan za ta yi aikinta, amma ba ta yi lokacin da yake kan mulki ba. In ya tafi abu zai biyo baya.
Yanzu a shirye shugaba Buhari yake ala misali shi ɗauki wani mataki idan za a samu wani gwamna da zai hito ya ce shi bai taɓa tafka wannan abun da ya zarga cewa suna yi ba.
A ba zan ce maka eh ko a'a ba. Jira tukun nan sai an yi matakin ya so ka ji abin zai biyo ba.
A tsammaninka Malam Garba Shehu, a matsayinka na ɗan jarida ɗan ƙasa, kana jin wani gwamna zai hito ya musanta wannan bayani?
gafi liga mai doki na ni ba zan ce komai ba da rige ta su
mallan garba shehu kenan kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya a tattaunawa da ne da shi a Abuja a waje daya awal Musa Rafsanjani darakta ne a kungiyar nan ta Transparency International mai fafutar yaƙi da cin hanci da rashawa ya koma min ƙarin haske dangane da abin da suke fatar su ga shugaba Muhammadu Buhari ya yi ba ci gaba da yin ƙorafi ba tare da ɗaukar matakin da ya kamata ya yi ba inda yake cewa
shugaban ƙasa Muhammadu Buhari wannan magana da iya haka ne kuma tun kafin ya zama shugaban ƙasa yake irin waɗannan mungarin to amma abin mamaki shi ne yau shekara wajen 7 da rabi ya zama shugaban ƙasa a Najeriya da iya kawo tsari da zai tabbatar da cewa an rage wannan muku-muku ba a matsayinsa na shugaban ƙasa a matsayinsa na shugaban jam'iyya ta gwamnati mai ci wanda akwai gwamnoni kusan guda 20 ko kuma sama da 20 a ƙarƙashin jam'iyyarsa to a ina da gwamnonin da zai iya zama da su a tattauna don a kawo tsari a cikin jam'iyyarsu da kuma gwamnatinsu.
Umar Faruk, musamman Amurka a Abuja, Najeriya.
To a jamhuriyar Niger an kawo ƙarshen babban taron ƙasa da ƙasa kan samar da ruwan sha mai tsafta a ƙarƙashin jagorancin ministan kula da albarkatun ruwa na ƙasar. Wannan taron na zuwa ne a daidai lokacin da matsalar ƙarancin ruwa mai tsafta ke ƙaruwa a wasu sassan Niger, lamarin da ke jefa al'umma cikin mawuyacin hali. Ga Hamid Mahmud da ƙarin bayani daga Agadez.
Manufar wannan taron dai shine samar da wata manufa da kasashen Mali, Burkina Faso da Niger za su yi amfani da ita wajen magance matsalolin ruwan sha masu tsafta da kasashen suke fuskanta. Alkalin ma sun tabbatar da cewa fiye da kashi 40 na al'umman Niger na fuskantar matsalar rashin ruwa masu tsafta, lamarin da ya tayar da hankulan mahukunta inda matsalar ta fi kamari. A wani rabo, jami'i a ma'aikatar ministan kula da albarkatun ruwa na ƙasar Niger,
kasan gwamnati ta hanya minister na hydraulic da assainissement kaga kenan ya dace mu yi taro lokaci-lokaci da wannan al'umman domin mu tanatar musu da nauyin da ya rataya a wuyansu don saboda gabatar da wannan ayyukan. Fanni na ruwa da tsafta mu gurinmu shine ko da yaushe a sami ruwan sha kuma a ce wannan fannin na ruwa ya bunƙasa a cikin garuruwan namu yadda za a samu raguwar ƙorafi bisa ga fannin ruwa da tsafta.
Taron dai ya kasance wata babbar hayya daga masu ruwa da tsaki wajen lalubo da gaggauta shawo kan matsalar. Ijimai ga kaita ɗan ƙasar Mali da ya halarci taron. Kowace ƙasa na fuskantar nata matsalar ruwan sha mai tsafta. Misali a ƙasar Mali matsalar ruwa dai ta fara ne tun daga shekara 2013 kuma ta ƙaru a wannan lokacin sakamakon yadda ake samun ƙaruwar jama'a. Kenan wajibi ne mu samu hanyoyin magance wannan matsalar. Samun damar ruwan sha da tsafta abu ne da har yanzu ake karancinsa a Niger, inda ake iya ganin bambanci sosai tsakanin mazauna birni da karkara. Yankin Adarbi Sanat na daga cikin yankunan Niger da suke fuskantar matsalar ruwan sha mai tsafta, inda jama'a suka dogara da ruwan rijiyoyi domin yin amfani yau da kullum. A cewar Al-Husaini Bahani, magajin garin Adarbi Sanat, ruwan da suke sha na tasiri sosai wajen bazurar wasu cututtuka.
Adarbi Sanat duk ya wace ruwan da muke da na rijiyoyi ne. Muna da village administrative jan 150 bai wuce 6 ko bakwai haka wanda suke da forash suke shan ruwa na forash sara duka ruwan rijiyoyi suke sha na an ce ruwan rijiyoyi kenan mutane suna zuwa suna sha bisashe suna zuwa suna sha suna baro tuto su kuma iska ya taso sai sa su ke rijiyoyi kenan ruwan rijiyoyi ba ruwa wanda tsaftace ba.
Tunite gwamnatin Niger ta kullo da wani tsari na mayar da ragamar harkokin ruwan sha ga kananan hukumomi domin wadata al'umma da ruwan sha mai tsafta. Hamid Mahmud, murya Amurka daga Agadez, jamhuriyar Niger.
To ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC, bari mu shakata da wannan waka.
Ubana, dai ya haife ni, bai kula da ni ba, bai bar ni na ji dadi ba. Ubana zayarun zamani damu da shi ba bai kashi makaranta ba aure yake tai da haifuwa kuma matan da yayan ma ya dubawa ubannin mu ku dai na wannan rayuwa tana kawo damuwa ubannin mu ku dai na wannan rayuwa tana kawo damuwa yau na shagiya da ta baba bane gani nan ban Daddy, no.
Shamadala yanzu kuma ga rahoto na musamman.
Shugaban gwamnatin kasar jamhuriyar Kamuru kenan kuma Prime Minister kasar Joseph Jengote yake jagorantar wani taro na sasanta rikicin yan awali a kasar jamhuriyar Kamuru wala kwashe sama da shekaru biyar ana ta dauki baladi tsakanin bangaren Ingilishi da bangaren Faransanci sirari masu dauke da bindiguji ne suke neman cewa a raba kasar jamhuriyar Kamuru gida biyu domin ba su yarda da irin tafiyar da ake yi ba suna bukatar su kafa gwamnatin kasar su ta Ambazonia wannan al'amari ne gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru tace ba za ta mika kai buriya hau ba domin kasar Kamaru guda ɗaya ce babu wata kasa wadda za ta tsuro a wannan kasar har yanzu haka dai sha'anin kasuwanci da karatun zamani na matasa baya gudana a wannan bangaren domin yadda masu dauke da makaman suka ja daga suka ce ba za su yadda a ci gaba da gudanar da waɗansu harkoki a wannan bangaren ba a gwamnatance wannan ne sa na hira da masu ruwa da tsaki a kasar ta jamhuriyar Kamaru domin su faɗa mana irin abubuwan da ya cancanta a ce an yi akan wannan rikici da rikicinyewa a kasar
abinda zan faɗa a madadina na khalifa mai kokari da zaman lafiya a duniya gabaki daya da kuma yaki da ta'addanci a nan kasar Kamaru dai gwamnati Allah ya ba ta basira yanda za a zauna mazauni daya a tattauna duka waɗansu matsalolin da ke addaban al'ummanmu na ƙasar Kamaru musamman abin da ya ga yaƙe-yaƙe fitinan Boko Haram na da fitinan ƴan aware to ka san gwamnati da zai iya ɗaukan makami ya je ce zai yaƙi al'ummansa ba shi ka gaisa gwamnatinmu nan ana tsara ne ana ganin yawa domin kaga gwamnati ba zai sai makami da kudin yan adam kuma ya je ya to shine mu kuma muna kira ga waɗannan a zo a zauna a tattauna a samu zaman lafiya don zaman lafiyar nan shine don ba abin da za a same shi da ƙarfi ko ka samu abu da kwace to nan abin ba ƙarko amma aka samu a cikin zaman lafiya a cikin nutsuwa a cikin gaskiya to kowa zai ci daɗi
matasa me za ka ce musu a daidai wannan lokaci
yawa matasa kuma masu korafi a gwamnati bai ba mu aiki ba a gwamnati idan ce zai ɗauki kowa a aiki kaga aikin ma ba yawa ai aikin ba yawa na gwamnati ma idan ce duk kowa zai aiki a minista ko a ofishin gwamnati ka gani ofishin ma kalilan ne kuma muna nan al'umman matasa dewa to waɗanda suke da ilimi ko ba su da ilimi a nemi sana'a don mun gani yanzu masu sana'a ma su ne ma suka fi jin daɗi fiye da wanda suke aikin gwamnati don kaga kana nan ya za faɗa malamin kanka ba wani fitinan kan da za a yi to yanzu mun bibiya duk waɗansu masu ƙoƙari su shiga gwamnati barayi ne daidai mutum zai shiga ne domin shi ma ya ɗauki kuɗin al'umma to shi ne yanzu muke gargaɗi a fitar da kai a wannan sha'ani kowa ya nemi tattalin arzikinsa
Alhaji Ali mai faɗa a ce a rasa da jamhuriyar Kamaru kuma ɗan siyasa shi ma ga abin da ya ce kan wannan taron da za a gudanar a ƙasar Kamaru
lallai ko taron da aka yi da gwamnoni guda goma na ƙasar Kamaru da ministan cikin gida da kuma premier minister wannan sababbin taro ne da suke yin shi nake ga wato kowane wata uku ko wata shida wani zaɓin kuma ko shekara guda ana haɗa kawunan gwamnoni da wani lokaci inda da ko wani matsala a yi bayani a kai kuma a kan matakan da za a iya ɗauka a kowane lokaci amma wannan taron ya zo da wani salo na daban a ciki dangane da cewa al'amura da yawa suna ficewa ba tare da gwamnati suna iya su kare wato al'ummar su ba da suke waɗannan bangarori guda biyu da ka yi magana wato arewa mai nisa da kuma bangaren mai amfani da harshen ingilishi ana gani dai abin yayi kamari ne yanzu an ga da cewa sojoji da yawa suna ɓata rayukansu da kuma yin aikin gwamnati da yawa suna nan waɗanda aka kama su wato aka yi kidnape su kuma da ake tambaya a bada waɗansu kuɗaɗe kafin a bar su.
Alhaji Habibu Inuwa shi kan galauni ba jiya ba an da yan ta'adda suka riga da shi akan hanya shi ma ga abin da ya labarta mana.
Game da taron da aka je ƙasan Ingilishi wanda gwamnati ta hada wanda za a je na samu a yi zaman lafiya ka tambaye ni ya nake gani eskar za a samu galaba a wannan taron. To niyan ɗaya yana da kyau amma samun galaba yanzu zai wuya dalili don su wanda suka tashi tafiya wajen taron haɗata wanda ma suka haɗa taron da za a gayyaci yan ta'adda masu riƙe makamai da abin na da kyau amma tafiyan da suka yi nan na kiraye kirayen sarakai ne da mazaunan gari a tattauna a gaya musu cewa in waɗansu sun duba sun gani sun ji labarin da akwai ta'adda a wani anguwa su zo su faɗawa to dai kamar dai yan sanda a shi sa suka tafi waɗannan abubuwan suke so su sa kamar na auto defense hakan nan a sa mutane kamar yan sandan ciki in suna da labarai su zo su faɗawa gwamnati ya san matakin da zai ɗauka game da su kuma ya fito musu ta baya. Taron nan zai wuya a samu zaman lafiya dole sai an kira yan dajin nan wanda suke rike da makamai kwanaki can kaji abin da ya faru aka baza a gari cewa shi General Marshall an kama shi an kashe shi aka nuna fotuna a shi foton wani foto ne na barazana ba shi ba ne kwana biyu uku ai ya fito ya magana ai ya faɗa ya ce duk abubuwan da ake faɗan nan yana da rai ba abin da ya same shi to kaji duk waɗannan abubuwan ana publicity hakan nan kamar gwamnati na aiki da kyau to wannan duk ba za a samu zaman lafiya da shi an yi zama a kan tebur da yan gwamnati ɗin da ɗan ta'adda ɗin da yan siyasa ɗin sannan a sasanta a nan ne za a samu zaman lafiya.
Gwamnan jihar Arewa maso yammacin ƙasar jamhuriyar kamar Mista Adolf Lale Afrik shi ma ya ce wannan zaman da za mu yi shi ne ya fi cancanta domin muna cikin hatsari kuma matasanmu da dama suna cikin dazuzzuka ya kamata a yi wannan zaman domin lafiyar juna kuma idan muka yi wannan zaman ne muna ganin cewa hakanmu zai cimma ruwa a ƙasar Kamaru. Yau bangaren Ingilishi sama da shekaru shida kenan ake ta ɗauki baladi tsakanin su da masu ɗauke da makamai da kuma hukumomin tsaron ƙasar jamhuriyar Kamaru haka zalika shekaru 14 kenan ƙasar Kamaru take samun hare-hare ta bangaren jihar Arewa mai nisa inda ƙasar Kamaru ta yi iyaka da ƙasar tarayyar Najeriya da ƙasar jamhuriyar Chadi da kuma ƙasar jamhuriyar Nijar. Muhammad Awul Garba muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
Tumarin na halin da ake ciki Kamaru ta ci Brazil kwallo ɗaya a wasan da suke bugawa yanzu ga sauran labaran wasannin.
Wasanni a takaice.
Al'amuran kwallon kafa a ƙasar jamhuriyar Kamaru suna kawo katsenace a yayin da 'yan wasan kwallon kafan ƙasar jamhuriyar Kamaru suke ta fafatawa a can ƙasar Qatar. Yanzu dai ana ganin cewar shugaban hukumar kwallon kafan ƙasar jamhuriyar Kamaru ne tsohon kaftin ɗin ƙasar Samuel Eto'o yake da bakin faɗa a ji a takaice. Shi dai kotun ƙasar jamhuriyar Kamaru sun bahana bai da katabu domin sai abin da Samuel Eto'o ɗin ya ce masa kamar yadda waɗansu suke hanga. Amma ɗaya daga cikin masoya kwallon kafa ƙasar jamhuriyar Kamaru Malam Sallau ya ce shi kan ba a rangiza ke saka ba ga irin tattaunawar da muka yi da shi.
Ga wanda ko saba jina a wannan tasha ni ne Sallau a nan ƙasan Kamaru a takaice dai a birnin Duwala. To abin da yake gudana a game da shanin kwallon bol ɗin Kamaru a ƙasan Qatar to dai a dugarin Allah da ya waye muna da dan labaru da suke zuwa mana daga Qatar cewa wasa dai an fara to kuma Kamaru ta shiga cikin wannan wasan to abin da yake faruwa a cikin kugin ɗan ƙasar Kamaru shine yake faruwa cewa Samuel Eto'o yana kawo musu gudunmawa a game da sana'an da ya shina a kan sha'anin bol to kuma dole ne ya jinjina musu sau nuna musu cewa matsayin yadda wasan take gudana kuma yana ba su shawara akan wasannin da yake faruwa abinda samarin da suka taso yanzu ba su shina ba shine yake sanar da su a game da wannan sha'ani to amma mutane yanda suke daukata halin da yake ciki a yanzu haka ana ce ana zargansa cewa shine code shine president shine kuma a matsayin Rugoberson a ba haka abin yake ba matsayinsa shi a matsayin shugaban ɗan kullun bul Kamaru yana tsaye a matsayinsa shi Rigoberson yana tsaye a matsayin cewa shi ne kocin ɗin ɗan kullun Kamaru kowa da matsayinsa to amma da yake shi Samuel Eto shi ne yake da bayanin da zai isar ma mai ƙasa da kuma ɗan ƙasa a kan sha'ani abin da ya faru a ƙasar Qatar shi ne yake sanar da su cewa abin nan ba nashi shi kaɗai ba ne nasu su dukansu ne gabaki ɗaya kuma namu mu ƴan Kamaru ne duk gabaki ɗaya wannan muke muna jiran abin da zai faranta mana zuciya a game da wasan da suka je yi wannan muke jira
Mama Awal Garba muryar Amurka daga ƙasar Kamaru
yanzu kuma sai labarai a takaice
Mutane biyu suka jikata a wani hari da aka kai yau Juma'a a Kabul kusa da ofishin jam'iyyar Hizbi Islami da ke da alaka da tsohon Prime Minister kasar Afghanistan Gulbuddin Hikmatyar kamar yadda jam'iyyar ta faɗa a cikin wata sanarwa da ta fitar an kashe mahara da dama tare da jikata masu gadi da dama a harin da aka kai a cewar wasu majiyoyi uku na jam'iyyar Hizbi Islami da Taliban mai mulki ɗan sandan Kabul da ma'aikatar harkokin cikin gida ba su ce komai ba da aka tuntuɓe su. Kamfanoni a Amurka sun ɗauki ma'aikata fiye da yadda aka yi tsammani a watan Nuwamba tare da ƙara musu albashi duk da ƙaruwar damuwar faɗawa ko matsalar tattalin arziki wanda ka iya dagula niyyar babban bankin tarayya na fara rage ƙarin kuɗin ruwa a wannan watan. An samu ƙarin ayyuka da ba na noma ba 263 a watan da ya gabata. Ma'aikatar kwadugo ta faɗa a cikin rahoton aiki da ta sa ido sosai a yau Juma'a. Yau Juma'a ma'aikatar tsaron Birtaniya ta fitar da wasu bayanan sirri inda ta ce janyewar da Rasha ta yi daga yammacin gabar kogin Dnipro a watan da ya gabata ya baiwa sojojin Ukraine damar kai hari kan ƙarin hanyoyin kayayyakin yaƙi da hanyoyin sadarwa na Rasha. Wannan barazana ta sa 'yan Rasha masu kula da zirga-zirgar kayayyakin sun sake hanyar samar da kayayyakin. Gami da hanyoyin jigilar jiragen ƙasa zuwa kudu da gabas a cewar rahoton da aka wallafa a shafin Twitter. An yi amfani da jirage masu saukar ungulu da makamai na Rasha a wani hari da aka kai ta sama a watan Satumbar da ya gabata wanda ya yi sanadin mutuwar mutum 12 rabinsu ƙananan yara a wata makaranta a Myanmar a cewar wata ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama da ke sa ido kan tashe-tashen hankula a ƙasar da ke kudu maso gabashin Asiya. Rasha wadda ke da alakar diplomasiya da Myanmar ta musanta zargin.
To masu sauraro da aka maka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan alakar mu za a ji wasu abokan aiki mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi wato karfe 5 kenan agogon Ghana. Kada manta ko da yaushe muna nan a shafin mu na internet wato akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com inda za a rika samun labarai da dumudumin su. Kazalika za a iya lekawa shafukanmu na Twitter, Facebook da Instagram domin sanin halin da duniya ke ciki. Yanzu kan a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya ta ni gabatarwa sai Julie Leathers Gresham da kuma injiniyanmu ne Mahmud Lalo nake cewa ai hutun ƙarshen mako lafiya.